Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin yau Asabar ta ƙarshe a watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da Baba Yakubu Makeri ke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya, za mu ci gaba da kawo muku shiri na musamman kan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Niger da ke ci gaba da daukar hankalin kasashen duniya da kuma yasa kungiyar ECOWAS ta kira taron gaggawa da nufin shawo kan lamarin. To, ko yaya masu kula da lamura ke ganin tasirin kungiyar a wannan lamari?
Wannan ECOWAS, wannan kudirin nasa na ECOWAS, wannan ba kudiri bane na kirki. Idan suna so su saka wata rawa wadda ake so a gani, a zamanin da kasa ta shiga matsala ta tsaro, a zamanin da ne ya kamata ake sun kawo gudunmawa.
Kafin mu kai ga wannan, ga Murtala Faruk Sanyinna da halin da duniya ke ciki a labaran duniya.
Saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar. Kakakin fadar shugaban Amurka ta White House kan sha'anin tsaro John Kirby ya faɗa a jiya Juma'a cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger na iya haddasa Amurka ta dakatar da haɗin gwiwar samar da tsaro da sauran al'amura da gwamnatin ta Niger. Yanzu haka Amurka na da sojojinta kusan 1,100 a ƙasar ta jamhuriyar Niger. Shugaban kasar Kenya a cikin wani sakon bidiyo ya ce juyin mulkin na Niger wani babban koma baya ne ga nahiyar Afirka. Kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS tana shirin gudanar da taro kan lamarin a gobe Lahadi a Abuja, babban birnin Najeriya. Wasu ma'aikatan jirgin sama hudu sun ɓace bayan wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojin Australia ya nutse a cikin ruwa da ke gabar tekun jihar Queensland a wani atisayen soji na haɗin gwiwa da Amurka. Ministan tsaro Richard Miles ya faɗa a yi wa sabar cewa jirgin saman Taipan samfurin MRH-90 mai saukar ungulu ya rufto ne a kusa da tsibirin Hamilton da ke gabar tekun Great Barrier da misalin karfe 10:30 na daren jiya Juma'a. Jami'ai sun ce ana ci gaba da bincike don gano ma'aikatan jirgin kuma tuni da aka sanar da iyalansu. Wani jirgin saman aikin ceto mai saukar ungulu ya ba da rahoton gano tarkacen jirgin da safiyar yau Asabar a kusa da tsibirin Dent. Jirgin na Taipan yana cikin atisayen haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Australia na shekara-shekara wanda ke da akasarin sansani a Queensland.
To, kada yi nisa, nan gaba kaɗan Murtala zai sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a nan Amurka, inda 'yan asalin ƙasar Nijar mazauna Amurka ke bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda za ku ji a wannan hira da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya yi da Labo Ahmadu Bukka da ke zaune a birnin New York.
Wanga juyin mulki to ya zan kashi biyu, wasu suna murna, wasu suna bakin ciki da shi. A nan wayanga mu da muke zaune na Amerika ga, inda ka san akwai bangaren adawa, akwai bangaren da ba adawa ba.
To, masu murna da wannan al'amari, menene hujjarsu ta yin murna da wannan juyin mulki da duk duniya kowa ke ta Allah wadai da shi?
Su ina ganin kaman murnar da suke jin suke kama har yanzu tsohon shugaban ƙasa na kaki ko akwai wannan na ɗaiki nan. Na biyu, suna ganin kama tsaro ya taɓarɓare. Na uku, suna ganin kama ana cikin wata cikin ƙasa sosai. To, wannan hujjoji na suka aiki da su sojin mara suka yi juyin mulki, su ma da wannan hujjoji suke aiki, amma sun manta da zancen tsaro na taɓarɓarewa. Tsaro ya taɓarɓare in suka diba makwabcinmu Najeriya, ai sun himu mata shi hankali na taɓarɓare tsaro, inda su ga kidnapping kuma ga Boko Haram yana damusu, amma bai kai su ga juyayyen mulki ba. Kuma zancen watara da suke magana komai da komai ya taɓarɓare wurin huska arziki, ai sun manta ne tun kama luddan wayanga mutane zoki wanda ya sauka Muhammadu Isu Bazoum ya canza shi irin ɗumiyar arzikin da ƙasar Nijar ta samu da an ka tono kuma ana cikin gaba samun shi. Ba taɓa samun irin wannan kuɗi ba. Tunda mun ka samu incin kanmu ga Turawa, ba mu taɓa samun irin kuɗin da ake na ana samu Nijar ba. Ba mu taɓa samun irin walwala da ake samu Nijar. Ba mu taɓa samun irin cigaban da ake samu ba a yanzu cikin kamun Ludan Zoki Muhammadu Yusuf zuwa bazum shugaban ƙasar Gada sun kace sun san shi.
Shi yasa kuya kuke kallon wani abu shin kana ganin kaman abu ne wanda yake ya taimake ku ko a'a haka zai kawo cikas musamman ga ku mazauna kasashen waje a Niger?
A gaskiyar magana da nazamin ƙasa da nazamin waje da nazamin da wanda a gida zamne duka ya kawo mu ci baya ko ma ba sun maida mu hannu agogo baya jin mulki bai taba sa ƙasa ta ci gaba ba sai abin da yayi baya sai abin da ta barbare shi jin mulki duk wance wanda yace zai iko da shi ba ni iko na nake ci ba babu ci gaba wanga hannu agogo na sun ka maida mu baya ta hakuri ne sun kai in sun mutanen ga ma ba daidai suke ba sai hakuri akwai zaɓe yana zauwa sai su shirya su hana mutanen ga ko masu tun kuɗi su haka ya kamata mu ci ba ya kamuna da gida da waje duka babu ci gaba ciki.
To menene labarin da 'yan uwa suke gaya muku irin halin da ake ciki a can gida Nijar?
To irin halin da ake cikin gida can Nijar kamar 'yan uwa suna nuna muna kamar an yi na'am an yi murna amma ba haka magana take ba. Inda yau magana da nake gaya ma akwai ɓangaren jihar Tawa da sun hito yau waje sun ce ba za su taɓa yarda ba da wanga juyin mulki. To ka gani kenan waɗannan sun ware hitowa sun ce ba za su taɓa yarda ba jiya kuma sun hito ya mai suma sun ce ba za su taɓa yarda ba. Kenan ka gani a zahiri dai mahi yawan mutane da sun ka san wani abu ma'ilamanta masu hankali masu nazari sun san ba ci gaba na ba wanga. Saboda wanga abin da zai samu shi mai uniform
mai kayan sarki
in ya shigo cikin rawa ya tunkuɗe wasu ba wani abu zai yi ba bai san komai ba shi tsaron ƙasa ɗaya tsaron ƙasa ɗaya sani kawai mai da hannu agogo baya da za su yi mun ya so su za su yi su yanzu su ya so su ne gaban su yanzu kai kenan an koma baya.
Labo Ahmadu Buka a hirashi da Baba Yakubu Makeri kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Murtala da ci gaban labaran duniya.
Kusan mutane miliyan 200 a Amurka ko kuma kashi 60 cikin 100 na yawan jama'ar Amurka suna ƙarƙashin shawarwari kan yanayin zafi ko kuma gargaɗin ambaliyar ruwa ko cikin shirin kota kwana tun daga ranar Alhamis a cewar hukumar kula da yanayi ta ƙasar. Ana hasashen zafi mai haɗarin gaske zai mamaye yawancin rabin gabashin Amurka yau Asabar yayin da yanayin zafi ya bazu daga tsakiyar yamma zuwa arewa maso gabas da tsakiyar Atlantic inda wasu mazauna za su fuskanci yanayi mafi zafi na shekara. Daga ranar Alhamis zuwa jiya Juma'a adadin mutanen da ke ƙarƙashin shawarwarin zafi ya tashi daga miliyan 180 zuwa miliyan 184 haka kuma adadin mutanen da ke ƙarƙashin gargaɗi kan ambaliyar ruwa ya ragu daga miliyan 17 zuwa miliyan 10.
Zuwa gaida Murtala Faruk Sanyin na da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da masu fashin baki ke ci gaba da haska fitila kan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar, wani batu da ya ɗauki hankali shine saukar jirgin Faransa a ƙasar bayan rufe kan iyakoki da kuma tashar jiragen sama. Lamarin da ƙwararre a kan harkokin Afirka Profesa Bube na Maiwa ya bayyana cewa
wannan kuma yana nuna ne ya kamata a ce kan Nijar su tafi kansu yana nuna cewa da ba yanzu ne suka fara ƙasar Faransa dama suna shigowa cikin ƙasarmu da jirage. Da jirage masu sauka an gudu da sauransu ba tare da cewa da sun shaida ma ma'aikatan ƙasar Nijar ba ko kuma a ce ma hukuma ta mai kula da yanayin jirgin sama wanda ake kira Asakana, wato suna aiki a gwamnatin da dama Niger. Wannan ya kamata a ce yan Niger su yi la'akari da haka, da cewa da kasan nan fa kowa na iya shigowa ya fita kamar yadda dama. To wannan ban yi tsammani wata makarkashiya ce ba. Sun yi dai kuna bakin wake ne suka zo suka shiga da haka, tunda na ji ma cikin wani sanarwa da shi kwamitin na soja ya basuwa ya yi Allah wadai da wannan yanayin da ya zamanto kasa farashi suka biro mun a cikin kasa, ba su da basu ba da labari ba, su ba da sanarwa ba, ta cewa da basu nemi izini ba, ta cewa da sarkocin kasa. Wannan shi na nuna cewa da kan Niger mu tashi tsaye kenan, kasan mu kowa yana shigowa. Dangane da waccan tambaya ta farko da kika yi, wato ina son kan Niger su gane abu guda. Ni radda nake ban taba ganin wani juyin mulki ba, inda aka yi shi a ce wato ba gama ba da wanda ko shi ne shugaban kasar shugaban bataliyar sojar ta kasar gaba daya, ko kuma an naka shi bisa ga wani mukami wajen wata rundunar soja inda yana da makamai. Alal misali, zan tuna musu da cewa tarihi ya nuna shin shugaba sai ne kunce da yayi juyin mulki, wa ya sa shi a matsayin shugaban rundunar sojan Niger? Jori Hamani ya sa shi, shi yawa Jori Hamani juyin mulki, wanda kuma a shugaban ma juyin mulkin Sani Sunna Kiddo an san da amana a tsakanin shi da Jori Hamani, kuma ya ci wannan amana. Mu zo ga juyin mulki na biyu da aka yi a Niger, General Ibrahim Mai Nasara lokaci na Kanal da ya yi juyin mulki, wa ya sa shugaban rundunar soja? Mamman Usman da Hamma Ahmadu su yi ma juyin mulki. Wanke Malam Dauda Malam Wanke da ya yi ma Ibrahim Ba'ari Mai Nasara kashin gilla, wanda har yanzu muna Allah wadda ga wannan kashin gillar, wa ya tashi wannan wurin? Ibrahim Ba'ari Mai Nasara ya tashi nan wurin. Salu Jibo da ya zo ya ma Tanja juyin mulki, wa ya ba shi? Ai Tanja har dan kurma yake ce mishi, kuma nemo min dan kurman nan. Wato shi kuma Salu Jibo yana ce mishi ba ba. To daya ma uban shi juyin mulki, kuma uban ya tashi bisa gaba da wannan rundunar soja da shi ya shiga da lokacin da ya yi juyin mulki. Wa su gane da cewa da ba sai yiwa a yi juyin mulki in dai muddin shi sojan da ya yi juyin mulki ba yana bisa wani babban mukami ba ne, kuma wanda yake tashi wannan babban mukami wanda yake ma juyin mulki, wato kogo ne yake juya da mujiya. Ban ce ba fa, ban ce ba, ban ce ba, mutane su fahimce ni, ban ce ba da wannan juyin mulki da aka yi babu makarkashiya a ciki. Har yanzu muna nan muna sa idanu muna dibi mu gani dan mu fahimta me aka yi, ya ne aka yi abu.
To akwai ma masu
yawa makarkashi, ina zuwa tana yiwa makarkashiya ce ta tsohon shugaban kasar nan, dan babu mashahuri Niger kamar wannan tsohon shugaban kasar. Tana yiwa shi ya yi wannan makarkashiyar dan kamar abinda mutane ke faɗi, wato cewa da yana so dai har yanzu mulkin ya koma a hannun shi. Shi kai yana iya yin haka nan, fi sabilin na shi na iya yin haka nan, shi wancan tsohon shugaban kasar na faɗi.
To yaya za a yi? Kai a cikin hirar da muka yi a baya ka bayyana cewa shi shugaba Bazoum, hambararren shugaban kasa Bazoum, ya bayyana maka, ya taba gaya maka cewa shi bai taba niyyar tunanin tsayawa takara ba, sai tsohon shugaban kasa shi ne ya dauko shi ya kawo shi ya tsaye da shi, ya kuma mutum zai tsaye da mutum kana kuma ya zo ya zama sanadin barin shi a mulki.
Madalla Girti Alheri Abdu, wato takan yiwa a dauko mutum a dora. Mun gane shi a Mauritania, inda shugaban kasa Abdulaziz ya dauko wani ya sanya shugaban kasa, to ko da aka jima shi da wanda aka dora sai ya kama wanda ya dora shi. Tana yiwa su samu bambancin ra'ayi, tunda wannan ya zamanto shi ne yanzu shugaban kasa, wancan ke in ya zamanto ba ya saka mishi ragama bai yi nisa da ikon nan ba, yana abin su samu bambancin ra'ayi bisa ga haka. Alal misali, duk inda an kace haka na ai ana samu a tuna Thomas Sankara, waye ma Thomas Sankara juyin mulki? Abokin shi, aminin shi, wanda dan fara guda suke rabawa Blaise Compaore, shi ya mai juyin mulki. To takan yi sun samu sabani bisa ga wani zance can daban, shi wancan ya ga kamar za a keɓe shi daga yanayin harka iko ya zo ya hakan nan. Amma ina tabbata miki da cewa shi Bazoum da kanshi bai taɓa kwanta ba, yana hulɗuma ce za a iko Niger wata rana. A'a, daga baya ne aka ɗauke shi aka sanya shi, kuma ana so a yi jekana yi ta da shi ne, saboda shi ne aka sanya shi wannan wurin, jekana yi ta ne aka so a yi da shi. To can zuwa sai ya gane cewa da shi wancan baya da manufar ƙwarai, shi yana da manufar ƙwarai don ƙan Niger, yana so ya gina Niger, yana so ya kakwanci hankali a Niger, wancan kin baya so haka nan. To sai gani wannan yake kawo saɓani, to da yake wancan ya ce har yanzu wa'anda jami'an tsaro wa'anda ke kewaye da Bazoum kin ma shi ne ya sanya su, yaran shi ne. To kin gani sai ya tattaɓa wani abu, wannan zato ne nake yi. zato ne nake yi ba ni da wata hujja ta faɗin haka, zato ne nake yi.
To masu kula da lamura na bayyana rashin gamsuwa da hujjoji da su sojojin nan suka bayar na yin juyin mulki bisa ga dalilin cewa hujjojin da suka bayar na juyin mulkin nan laifuka ne da aka tafka ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban ƙasa, batun cin hanci da rashawa din nan, batun harkokin tsaro, batun tsadar rayuwa din nan, duk abubuwa ne da suka faru a tsohuwar gwamnati ba wannan gwamnatin ba.
Na karanta duk wannan abin da kika faɗa a cikin social media. To amma shi komai na duniya ai da lokacin shi, da lokacin shi lalle shi wanda a shugaban ƙasan yanzu amma ya yi mulki biyu da aka so, amma shi wancan tsohon shugaban ƙasa an san da haka. To amma komai da lokacin shi, sakan yi a zamanin nan baya da goyon baya ko ba su fahimci juna ba da sauran wa'anda ya kamata su kama su yi mulki, nake cewa miki wata kan yi wa. To amma mu ma kanta mu abin da ƙarni mu na kai kenan, wato kashe-kashen jama'a da ake yi a Niger, kashe-kashen sojan da ake yi Niger, wa'anda suka zanan nan tun ba shi ba, sun hudu ba shi ta farko wanda ya zanan nan. Tun zamanin tsohon shugaban ƙasa ake yin shi. To me yasa? Saboda shi muke ganin cewa da kamar a zamanin nan au ba ya da wani muhimmanci sosai sosai, wato goyon baya da sauran sojojin ƙasar, ko kuma shi an yi toshen shi, wato cewa da ana tura mishi wani abu wanda yake rufe baki na shi. To amma in muka tsaya muka duba kuma hawa da ke kewaye da shi ba wannan tsohon ba, wannan sabon shugaban ƙasa kaɗai ne ba, hawa da ke kewaye da shi ai tun zamanin nan dukansu a ƙarƙashin da rashin suna da mikami ko da ake wannan abada. To amma shi falka daga kwana, in ka falka tun daga asuba ko kuma ka falka da rana ƙasa, to ai duk falka falka ce.
To kana ganin ƙungiyar ECOWAS ɗin nan da ta fara ɗaukan mataki har ma jiya ta yi taron gaggawa a babban birnin tarayya Abuja, inda sabon shugaban wannan ƙungiya shugaban Najeriya Bola Tinubu ya kira taro ya kuma jagoranci taron. Kana gani tana da tasirin da za ta iya shawo kan wannan lamarin?
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Shi ina ECOWAS lokacin da ana kashe ƙan Niger, ina wannan rundunar sojoji ta taro lokacin da ana kashe ƙan Niger, ana kashe sojojin Niger. Sahiya duka ta Allah, wato ba su tsawon wani abu, ba su zo su yi kare ƙan Niger sai dai idan su zo su kare wani shugaban ƙasa can wajen. Wannan ECOWAS, wannan kudirin nata na ECOWAS, wannan ba kudiri bane na kirki. Idan suna so su taka wata rawa wadda ake so a gani a zamanin da ƙasa ta shiga matsala ta tsaro, a zamanin nan ne ya kamata a ce sun kawo gudunmawa, wato cewa da su zo wannan runduna soja da suka aje don kariyar cewa ka'ama jama'a yin mulki. To a zamanin nan ne, a zamanin da ake kashe talakawan Niger, ake kashe rundunar sojojin Niger, a zamanin ne ya kamata ake sun kawo wani taimako. Amma waɗanda suke nan yau duka tare da iko su ma kankan sun san da ba su nan ga adalci ne, inda suna adalci da ba su cewa da aje a kai ma wanda bai adalci ba a kai mishi taimako.
To akwai
ya kamata yau a ce wannan kudaran nasu, a ce waɗannan kudaran nasu, wato su za su juya shi, wato kansu ne suke wa kariya su waɗanda za su ɗauki wannan matakin. To amma in sun ka ɗauki wannan matakin, ni na yi imani da cewa a ƙasar Niger za a sa ƙasar Niger cikin halin da wanda ma jiya da yau.
To daga cikin waɗanda suke goyon bayan wannan juyin mulkin, akwai wanda ke bayanin cewa inda suka dawo rakiyar ƙungiyar ECOWAS shine akan yi magudin zaɓe, sukan tura wakilai su je su sa ido a zaɓe, kuma suna gani ƙarara an yi magudin zaɓe amma ba sa tsayin duka su ga cewa an yi gaskiya a zaɓe.
ECOWAS yau daraja ta faɗi, in gani dai daraja ECOWAS ta faɗi a ƙasar Mali, daraja ECOWAS ta faɗi a ƙasar Burkina Faso, daraja ECOWAS ta faɗi a ƙasar Guinea, yanzu daraja ECOWAS tana faɗuwa a ƙasar Niger. Tun lokacin shugaba Tanja ai akwai lokacin da ma ya yi yunkurin cewa da za ya huda Niger daga cikin ECOWAS, ya faɗi ya ce kilomita ɗaya na hanya ECOWAS ba ta yi ba a ƙasar Niger. Idan Niger ta shiga matsalar abinci, tunda Niger tana shiga matsalar abinci, ba ta da ganin ECOWAS ta kawo taimako ba. Wato rashin faɗin gaskiya shi ne ai da tashin turancin Faransa mutane ke cewa syndicat de chef d'état, wato ƙungiya ce wadda kariyar shugabannin ƙasa wanda ke bisa iko da shi ka zo a kan kare da iko ba ta gaskiya ba. Juyin mulki kashi biyu yake, akwai juyin mulkin soja, akwai juyin mulkin farar hula. Tunda wanda ya yi sace zaɓe, wanda gashi nan an gani zahiri ya faɗi amma ECOWAS sai ta ba sai yana shugaban kasa yana abokan su sai su ba shi gaskiya rashin faɗin gaskiya wannan shi yake sa mutane al'umma waɗanda sun san sun yi zaɓe sun zaɓi wanda suke so amma ECOWAS ba ta faɗin gaskiya wannan ya sa mutane suke Allah wadda da irin yanayin da ECOWAS take yi akwai kasashe da yawa wanda suke so yau da ECOWAS din da ba ECOWAS din ba wanda ma a ce babu ECOWAS din wanda ma a ce babu ECOWAS wanda ba a ce ECOWAS din kasan Mali inda wata rana su ECOWAS din sukan kai ababe wanda mu ba mu gane kansu kun ce kun dakatar da kasan Mali da kasar Burkina Faso da kasar Guinea daga cikin ECOWAS to ni ne kuma na kada amsa kunkuni ni ne kuma na cewa kuna sa ido bisa abin da yake faruwa a cikin kasashe kun ce ba su cikin ku kun ware su to me wannan kuma kun ware su ku ware su ku kyale su can kenan wa amma ta ware kuma tana so ta sa idanu ECOWAS din nan bugu da ƙari girsu alheri ECOWAS din nan ba abinda an kirkiro ta da shi ba tun azal ba shi ba bisa ga wannan tafarki take ba yau ta zama to kungiya ce ta kasashe wa anda kasar Faransa na faɗi kasar Faransa ce take nan tana wata karkashiya kasar Faransa take jaye da ragaman wannan ECOWAS din sai abinda kasar Faransa ta so yi kada kuma ta hauki lugu kafin a sa shi tun yau shine shugaba kafin a sa shi a ina yake shi wancan tsohon shugaban naka Mbalo na kasar Guinea Bissau kowa ya ji ya zama to dan karbe shatan Faransa ne kenan yau ECOWAS idan suna so mutane su kama ta da himmanci ya kamata su sake yanayin su sake inda sun kasa gaban nan saboda mutane suna nan suna amayar da yanayin kasar Faransa suna ama da Faransa na faɗi ko da yake Niger sai mai ka taba su a faɗi haka yau al'umma kasashen da ita Faransa ta yi zaman mamlakin mallaka yau duk sun amare kasar Faransa babu sun ba matasa ba
kasashen yammaci professor da dama da kuma cibiyoyin ƙasa da ƙasa sun fara bayyana niyyar janye tallafi da suke ba jamhuriyar Niger yaya kake ganin wannan juyin mulki zai shafi tattalin arziki idan sun yi juyin mulkin nan da cewan mutane sun al'ummar ƙasar na wahala kana ganin wannan ba zai ƙara tusa al'ummar ƙasar cikin halin tsaka mai wuya ba
wa'annan ma'aikatan na sabbi na Niger idan ya zamanto da gaskiya suke yi yau duniya ba bai guda take ba duniya yau akwai bangare biyu kamar zamanin ana yakin taka baka ana nan ana so a dawo da civilization inda ni ne yau shugaban kasar Niger zan kusanci kasar Mali zan kusanci kasar Burkina Faso kowa ya saurari hukumar da yaron nan na kasar Burkina Faso yayi a taron nan na BRICS da aka yi a San Petersburg a Russia hudu ba ce mai muhimmanci wato yau su kasashen yammacin duniya su tabbatar da cewa suna da kishiya fa ba kamar da bane inda bai daya ne ba wurin zuwa kai gona to yau akwai wurin zuwa inda ba gona ba wato shine cewa kasashen nan da ake cewa BRICS wato Brazil Russia India China da Afirka ta Kudu akwai wani bangare akwai wurin zuwa ba kasashen turai kadai bane to in sun ka gane da haka cewa da yanayin tsaro da yanayin tattalin arziki su ma'aikatan na Niger na yanzu su mai da fuska ko da kan Niger waɗansu baka so a faɗi haka su mai da fuska wajen ƙasar Mali za ta buɗe musu ƙofofi waɗanda ita ta shiga ciki da har yanzu ta tsaya dangan bancin ma duk takunkumin da aka kada mata da irin makarkashin da aka yi mata ta yi tsaye dangan ƙasar Burkina Faso ga ta nan ta yi tsaye dangan wato cewa da yau akwai wasu ƙasashe waɗanda ba ƙasashen yammacin duniya ba ne ƙasashen gabacin duniya ne to in babu yamma ai akwai gabas idan sun ɗauki kuzarinsu to su mai da fuska ta wajen nan za a samu kamar mashaɗa
to kai menene fatarka jamhuriyar Niger ganin halin da ake ciki yanzu
fata na guda ne na ɗaya shine cewa mu samu kwanciyar hankali a ƙasar Niger wannan yanayin ta'addanci da ya wahal da mu shekara kusan 13 muna cikin wannan yanayin na ta'addanci ya sa talakawa tunda ni talakawa ne jami ce gani talakawa ba ka iya noma cikin gonarka ba ka iya zuwa kiyo idan ka je kiyo da dukiyar ka a zo a kwace maka a sa abin da za a kwace maka wato kwanciyar hankali da dawo a kasar Niger ni ba wani abu nake nema ba kuma ya zamanto yanayi a rinka adalci kar ya zamanto mutane yan kalilan su rinka na faɗi rubda ciki da dukiyar jama'a wannan shine fatata a zauna lafiya mu samu lafiya kamar yadda da a kasu jamhuriyar Niger ko a tsakan daji sai ka je ka yi kwanta idan kwana kama ka wannan shine babban fatana idan wa'annan wanda suka yi wannan juyin mulkin suka yi kokowa da wannan ababen biyu wato rashin kwanciyar hankali a cikin Niger kuma su rinka adalci to wannan ne ina taba musu ko da har yanzu muna nan bisa bakan mu ba fa an yi jiri milkin ba kada su yi tsammani kamar wannan goyon bayan da aka ba su wato goyon baya ne masha Allah a'a muna nan bisa bakan mu muna kallon su mu ga irin rawar da za su takawa idan sun taka rawar kwarai za mu taba musu idan ba su taka rawar kwarai ba to za mu sa kulake samu wanda an dare mu wato cewa da alƙalumman mu da bakin mu za mu Allah wade da irin abin da suke yi
Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Diop dake kasar Senegal bari mu rufe taskar hotannin namu a Najeriya inda ake ci gaba da takon saka tsakanin likitoci da gwamnatin tarayya da ta yi alƙawarin ba su allowance na 25,000 kowanne a wata Karin da kungiyar likitocin ta ce a kai kasuwa kamar yadda mataimakin sakataren kungiyar likitocin masu neman kwarewa Dr. Nura Umar ya bayyana a hirar shi da Hawwa Umar
game da wannan kari da gwamnati ta ce ta yi za mu iya cewa ya zo a latti sannan kuma ba wadatacce ba wuraren watan 8 na wancan shekarar da ta wuce muka rubuta mu gwamnati takarda cewa mun tsaya mun duba albashinmu tun farkon da aka sashi yanayin canji na tattalin arziki da canjin dala da tsadar rayuwa mun duba cewa albashinmu in ba a maida shi ya kai kashi 200 ba a kai yanda yake ba za mu koma yanda muke can baya ba wato shekara 2014 kenan kafin a cire tallafin man fetur to da aka cire tallafin man fetur in yaka duba in ba a mame da albashin kashi 550 zuwa 600 ba zai ma koma yanda yake da ba bare a ce an ma kari ita wannan 25 da kika gani wai allowance ne wanda mun lissafa musu allowance kusan guda hudu shine aka dauki guda aka bada 25 duk bayan wata wuro da za a ba mutum 25,000 dan ya je ya sai wai lab coat ko wani ko kayan da zaka sa na aiki ba wai karin albashi bane sannan kashi 25 kuma na albashi da aka kara ya za a hada shi da canjin rayuwa saboda haka mu da mun ga musu tintini za mu iya ansan kashi 200 shi ma ba wai dan ya isa bane kawai dan muna duba halin da gwamnati take ciki ya za yi ana maganan karin 114 ga wayansu wayanda su ma ba ma matsala ba su ma da matsala albashin su kowa ya sani ya linka na mutane sama da karamin linki shine su 4-5 kana kara musu 114 sai mu da likita yake kwana ya wuni ba inda zai je ya wuni yana ganin marasa lafiya ba da muna cikin rani cikin komai za a kara mai 25 to gaskiya mu ba za mu ce mun aminta da shi ba daman mun gaya musu ko da sun yi mu dai kungiyarmu ta likitoci masu neman kwarewa ba mu amince da shi ba saboda ba abin da muke so ba kenan ba wai ya kara mana ma albashin ba albashin mu darajar shi ya koma yanda yake da shekara 9 baya wannan ba sa cikin dalilan mu abin da muke so a yi mana dan mu janye haja aiki su sun san abin da muke so wanda za su iya yi a yanda suka yi wannan din a kwana guda za su iya yin su a kwana guda saboda halin da mutane suke ciki su sauran za mu iya zo mu koma mu je mu zauna a teburin shawara a hankali mun san yanda kasar take ciki sai mu bi su a hankali duk lokacin da aka samu lokaci aka yi su amma akwai short term demands din mu sun san su guda biyu ne in dai suka yi mana za mu koma yajin aiki kuma muna roƙon gwamnati ta duba halin da mutane take ciki talakawa da mu kanmu ma'aikatan lafiya halin da muke ciki ta yi abin da ya dace
Dr. Nura Umar sakataren kungiyar likitoci masu neman kwarewa wa a Najeriya kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Progress a takaice kagakin fadar shugaban Amurka ta White House kan sha'anin tsaro John Kirby ya faɗa a jiya Juma'a cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger na iya haddasa Amurka ta dakatar da haɗin gwiwar samar da tsaro da sauran al'amura da gwamnatin ta Niger yanzu haka dai Amurka na da sojojin ta kusan 1,100 a kasar ta jamhuriyar Niger
To a gaida na sanyin na masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana lokacin da abokan aikinmu za su shigo da wani sabon shirin a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Murtala Faruk sanyin na da ya karanto labarai da Baba Yakubu Makeri da ya hada shirin da ba da umarni sai kuma injiniya mu na yau Zubair Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ku ne lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri